This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 4 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilo da kanun labarin.
To Ibrahim, shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bayar da agaji ga Ukraine, Father White House ta sanar da yammacin jiya Litinin. Amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a yau Talata kan kayayyakin da ake fitarwa daga manyan abokan cinikinta guda biyu, Mexico da Canada. Haka kuma za a ji cewa dubban shugabannin ƙasar China da 'yan majalisar dokoki da shugabannin 'yan kasuwa ne ke taruwa a birnin Beijing don halartar babban taron siyasa na ƙasar China na wannan shekara.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji yadda kamfanoni da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya ke daɗa rungumar makamashin sola sanadiyar rashin wutar lantarki.
Wasu kan iya sai da kayan gaba ɗaya complete na generator da wasu 'yan kayayyakin su ma don su ga sun mallaki sola sakamakon yanayin wahalar wuta da ake ciki.
Za kuma a ji yadda wasu al'ummomi manoma ke ci gaba da fama da rashin tsaro da sauransu a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya.
Muna cin karo da matsaloli na tsaro a jeje na hasali, akwai mutanenmu masu ƙaramin ƙarfi wanda yake dole ba su da wajen zuwa su je su nemi abin da suka ci sai irin wannan lokacin sai a wannan lungunan. Idan suka tafi ma hasali ma yanzu kinafin ɗinsu ma ake yi.
Kamar kowane yammacin ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa, inda yau shirin zai haska fitilarsa kan batun sauƙin kayan abinci a lokacin azumin Ramadan. Za a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraro, sannan albarkacin lokacin na azumi za a ji darussan azumin Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bayar da agaji ga Ukraine, Father White House ta sanar a yammacin jiya Litinin. Wani babban jami'in gwamnati ya shaida muryar Amurka cikin sakon email cewa shugaban ya bayyana karara cewa ya mai da hankali kan zaman lafiya. Ba a bayyana sunan jami'in ba, kamar yadda aka saba lokacin da yake tattauna da manema labarai. Ya ci gaba da cewa muna buƙatar abokan hulɗarmu su masu jajirce wajen cimma wannan buri. Ya ce sun dakatar tare da sake duba tallafin da suke bayarwa domin tabbatar da cewa yana bayar da gudunmawa wajen samun mafita. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa ƙasarsa na buƙatar zaman lafiya na haƙiƙa kuma tabbatar da tsaro don tabbatar da cewa Rasha ba za ta sake yin barazana ga Ukraine nan gaba ba. Kakakin Father Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai yau Talata cewa dakatar da tallafin da Amurka ta yi wa Ukraine ita ce mafi kyawun gudunmawa wajen tabbatar da zaman lafiya, kuma hakan na iya taimakawa Ukraine ta shiga cikin shirin samar da zaman lafiya. Amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a yau Talata kan kayayyakin da ake fitarwa daga manyan abokan cinikinta guda biyu, Mexico da Canada, duk da ikirarin da kasashen biyu makwabtan juna suka yi na cewa sun daƙile safarar haramtattun kwayoyi da safarar miyagun kwayoyi zuwa Amurka kamar yadda shugaba Donald Trump ya bukata. Shugaban na Amurka ya fara sanar da harajin ne a watan da ya gabata, kuma cikin sauri ya dakatar da su bayan da shugabannin Canada da Mexico suka yi alƙawarin ɗaukar mataki. Trump ya faɗa manema labarai a yammacin ranar Litinin cewa babu wani abin da ya rage ga Mexico ko Canada su yi, kuma yanzu harajin zai fara aiki gadan-gadan. Dukkanin manyan kasuwannin hannun jarin Amurka guda uku sun faɗi sosai bayan sanarwar da Amurka ta bayar da kuma rashin sanin makoma kafin buɗewar kasuwar a yau Talata. Hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi yin jiya Litinin cewa matakin da Isra'ila ta ɗauka na daina ba da izinin shigar da duk wani agajin jinƙai in banda ruwa a zirin Gaza zai haifar da mummunan sakamako cikin gaggawa ga yara da iyalai da ke fafutukar tsira. Edward Bigeda, daraktan UNICEF, na yankin gabas ta tsakiya da arewacin Afirka ya ce hanyoyin agajin da aka samu jiya za su yi matukar yin illa ga ayyukan ceton rai ga fararen hula. Yana da matukar muhimmanci cewa tsagaita wuta muhimmiyar hanya ce ga rayuwar yara ta ci gaba da kasancewa a wurin, kuma an bada damar taimakon ƴan gudun wato ya gudana cikin ƴanci ta yadda za mu ci gaba da bunƙasa ayyukan jin ƙai. Kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta ya ƙare a ranar Asabar, kuma Isra'ila da ƙungiyar ta'adin ta Hamas da Amurka ta ayyana sun yi tasa'insa kan yadda kashi na biyu zai kasance.
To, an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake daɗa fama da rashin wadatacciyar wutar lantarki, inda hasali ma shi kan shi ministan makamashi Adebayo Adelabu ya ce rashin tsayayyar wutar lantarki ya tilasta sama da kashi 60 na kamfanoni a Najeriya yin bankwana da wutar lantarki ta ƙasa, wanda hakan ke sanya kaya yin matuƙar tsada, ta yadda ma kayayyakin Najeriya ba sa iya gogayya a kasuwannin duniya sosai. Daga Abuja, Alhassan Bala ya haɗa mana rahoto kan yadda kamfanoni da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya ke daɗa rungumar makamashin sola.
Kamfanin sarrafa nono da madarar shanu na Sebore da ke jihar Adamawa na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da suka koma amfani da wutar lantarki daga hasken rana, wato sola, saboda matsalar wutar lantarki da tsadar man diesel a Najeriya. Matsalar wutar lantarki dai za a iya cewa ta ƙara ƙamari ne a wannan shekarar, kasancewar turakin raba wutar ƙasar suka durƙushe sama da sau 12 a cikin wannan shekarar kaɗai. Shugaban kamfanin Sebore, Aminu Inyako, ya ce koma amfani da wutar lantarki daga hasken rana, wato sola, ya zama dole domin rashin tabbacin wutar lantarki. Ya ce mu a nan kamfanin muna buƙatar a ce na'urorin sanyi suna aiki kowane lokaci, kuma babu tsayayyar wuta a Najeriya. Sannan idan muka ce za mu yi amfani da diesel, kashe kuɗin zai yawa, ba za mu iya ba gaskiya. Bankin Duniya da ya ce akalla kashi 47 na 'yan Najeriya ba sa samun lantarki gaba ɗaya daga tashar rarraba wutar lantarki da ake kira National Grid, a yayin da waɗanda suke samun wutar su ma suna fama da ɗaukewarta akai-akai, wanda bankin ya ce wannan ƙarancin wutar ya haddasa wa ƙasa asarar kuɗi sama da dala biliyan 28. Saboda rashin tabbacin wutar lantarkin, wasu masu ƙananan sana'o'i ma sun koma amfani da lantarki daga hasken rana, wato sola.
Wasu kan iya sai da kayan gaba ɗaya complete na generator da wasu 'yan kayayyakin su ma don su ga sun mallaki sola sakamakon yanayin wahalar wuta da ake ciki.
Magidanta ma ba a bar su a baya ba, wanda sannan a hankali gidaje ke sanya turakuna na sola domin daina zama cikin duhu.
Dole na ci gaba da amfani da sola, in ka saki solan kuma wutar NEPA ta zo ta koma fa. Tun shekara da shekaru ake ta magana NEPA nan da sauransu, to gashi kuma har yanzu ba abin da ya wakana.
Lawal masani ne kuma mai sharhi kan harkokin wutar lantarki a Najeriya, ya bayyana rashin canza tsoffin kayan rarraba wuta da kuma tsaro a matsayin su ne jigon ci gaba da samun matsalar, wanda ya sa dole mutane su koma sola.
Dan adam yanzu gaba ɗaya rayuwa ya ta'allaka kan abubuwa da na'urar lantarki, tun daga waya zuwa kayan aski zuwa nika zuwa dinkin keke zuwa duk wani masana'anta da ka sani. So mutane a ganin cewa babu wutar lantarki daga kamfanin lantarki ta ƙasa, shi ne suke samun wa kansu wani replacement na wutar da za su yi amfani da. Amma kakkamanta gaba ɗaya yanzu a duniya, ita harkar wutar sola ta zamanto ita ce a kan gaba wajen sauki.
Hukumomin harkar wutar lantarki a Najeriya dai na ci gaba da yi wa 'yan ƙasar alƙawuran ba su wutar lantarki yadda ya kamata, duk da matsalolin da sashen ke fama da shi. Alhassan Bala, VOA, Abuja, Najeriya.
A gaida Alhassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram. Ga Sarfilu da cigaban labaran duniya.
Aƙalla mutane huɗu ne suka samu raunuka sakamakon harbin bindiga bayan da 'yan sanda suka yi arangama da masu zanga-zanga a sansanin 'yan gudun hijira na Kakuma da ke ƙasar Kenya arewacin ƙasar. da ban yan gudun hijira a sansanin da ke karban mutanen da ke gudun hijira daga rikici da fari a kasashen Sudan ta Kudu da Habasha da Burundi da kuma Congo sun yi zanga-zanga don nuna adawa da shirin raba abinci saboda karancin kudade. Hukumar Samadar Abinci ta Duniya da ke kula da rabon abinci a sansanin yan gudun hijiran ta ce a cikin watan Disamban da ya gabata rabon kayan abinci ga sansanonin yan gudun hijira ya kai kashi 45 cikin 100 na mafi karancin abinci saboda karancin samun kudaden tallafi da ake. Hukumar ta WFP ta yi gargadin tsawon shekaru cewa tana fuskantar gibi a cikin gudunmawar da gwamnatocin da ta dogara da su wajen samar da kudade ke bayarwa. Daga ƙarshe dubban shugabannin ƙasar China da 'yan majalisar dokoki da shugabannin 'yan kasuwa ne ke taruwa a Beijing a wannan makon don halartar manyan tarukan siyasa na ƙasar China na wannan shekara. Taron wanda zai haɗa da manyan jami'an jam'iyyar da ke mulki da jami'an ofisoshin gwamnati da shugabannin soji da wakilai da shugabannin 'yan kasuwa da malaman jami'o'i da sauransu. Ana sa ido sosai akan alamun abubuwan da gwamnatin China za ta sa a gaba a wannan shekara mai zuwa. Ana kuma amfani da taron don isar da umarni ga jami'an yankin da jami'iyyar duk a fadin da 'yan jami'iyyar duk a fadin kasar. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsin lamba da yakin kasuwanci da Amurka, manazarta sun ci tarukan na bana wanda a hukumance ake kira zama biyu za su mai da hankali kan bunƙasa buƙatun cikin gida da kuma bunƙasa sabbin fasahohi.
To a gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu muna Najeriya, inda wakiliyar muryar Amurka ta ziyarci wata al'umma mai sana'ar noma da su a yankin Zabarmari na jihar Borno Najeriya, wadda a baya ta yi fama da tsananin rashin tsaro musamman ma a shekara ta 2020 har ta sallama man Boko Haram a lokacin. Yayin da ake dosar lokacin damanar bana, Husaina Muhammad ta kai ma wannan al'umma ziyara don ganin inda aka kwana game da noma da su a wurin, inda har ma wani manomi wanda aka sa kai sunansa ya mata bayani kamar haka.
Gaskiya wannan lokacin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda mun game da jarabawa mai nauyin gaske. Don a tarihin Zabarmari ba mu taba ganin jarabawa irin lokacin da aka yi mana wannan ta'adin na mutane masu yawan gaske ba. Hasali a lokacin nan amfanin gonan mu tabbas ya kai mun fara yanka, mun fara amfani da shi, muna kawo wa gida, aka samu wannan matsalolin mun kadu sosai mun dima shi. Hasali har tsuntsuma ya yi ta'adi a lokacin nan sakamakon barojejin da muka yi. To tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu gaskiya noman a wannan gefen ana yin shi amma ba yawa. Har barin ma da ta wuce kai ba zuwa bara ba, a ranin nan ma fa muna cin karo da matsaloli na tsaro a jeje. Na hasali akwai mutanen mu masu karamin karfi wanda yake dole ba su da wajen zuwa su je su nema abin da suka ci sai irin wannan lokacin, sai a wannan lungun nan. Idan suka tafi ma hasali ma yanzu kinafin ɗinsu ma ake yi. Kuna ƙoƙarin cire amfanin gona ku kawo gida, amma ka za a zo a yi kinafin ɗin 'yan aikinka. Za mu iya cewa an samu cigaba ko mu ce ba a samu cigaba, saboda shi lamari na Allah duk yanda ya zo maka to sai dai kai wa Allah godiya. Amma hasali inda ake yin noma mu tsara ragewa yake yi ma. Galibi inda muke iya shiga nesa mu je mu yi noma, yanzu hasali ma wannan wani surare da dama ba sa shiga, dole mun dawo baya-baya a nan cikin gida muke ɗan tattaɓawa gwargwadon abin da ya sauka. To gaskiya mu muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma muna roƙo ga gwamnati da yake harkar tsaro a hannunsu yake a taimaka a dibi lamarin nan. Abincin yana tsada, sannan inda ake zuwa a yi noma matsalolin tsaro sun riga sun yawa. In kuka tafi za a yi kinafin na ku, abinda za ka samu a gona kai inda kake yi kaɗan, abinda za ka samu a gona an zo an ɗora maka nauyin kinafin sai ka bada miliyon kaza, sai ka bada miliyon kaza. Wallahi wannan ita ce babban matsalar da muke samu akan hatsar harkar tsaro ta ɓangaren noma a inda aka yi mana wannan ta'adin ada. Wannan shi ne damuwar da muke ciki. Gwamnati muna roƙo ga gwamnati a dibi lamarin nan, a duk lokacin da aka ce lokacin noma ya yi a ba mu gudunmuwa da ta dace a kanmu domin mu shiga jeji mu samu damar yin noma ba tare da an yi kinafin namu ba.
Wani manomi kenan a yankin Bazar Mari ke bayani ma Husaina Muhammad halin da ake ciki game da tsaro a yankin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana a Najeriya, wasu 'yan kasar sun bayyana cewa an samu canji na farashin kayan masarufi ba kamar yadda yake a baya ba. Wakilin Muhammad Nasir ya hada mana rahoto na musamman kan wannan batu. Nasir gareka.
Sabanin yadda aka saba a wasu shekaru a lokacin irin wannan akan samu hawar farashin kayayyaki musamman kayan abinci, amma a wannan shekara abin ya zo ba yadda aka saba ba, domin a cewar masaya akwai sassauci sosai. Na ziyarci kasuwar daji da ke Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda ake hada-hadan kayayyakin abinci musamman kayan gwari. Malam, ya sunanka?
Sunana Abubakar Sila ne.
Ya ka ga farashin?
Gwargwado gashi nan shina ta tahiya, mutane an kawo masa kaya insha Allah waɗanda suka so, kuma ana ɗan sassautawa gwargwado insha Allah, gwargwadon yanayin kaya insha Allah.
Ni ka zo saye ana?
Ba a barba, ni dai mahiya sana'ar kankana dai mun kahi. Ana kawo ta muna saye na mu ma mu ɗan shiga gari mu saisuwa insha Allah. Ya akwai sauki gwargwado?
Sunana Suleiman Ibrahim. A dankalin Turawa kenan. Na zo siye cikin kasuwa kuma na samu sassauci daidai bakin gwargwado gwargwadon kwastoma na gashi nan. Na ji farin ciki sosai tun daga shi har na iya samu daga gida an aiko ni sai dankali. Yanda babana ya bani kuma zan samu canji har mai mai da shi saboda sassauci da aka samu, bai tunanin ma za a iya samu wannan saukin da aka samu ba.
Sunana Muhammad Mubarak daga gidan Igwe. Na zo sayan kankana ne kuma ina da keke nafin tare da dan uwana makiyayi. A farashin bangan kankana an samu sauki sabanin inda aka fito gaskiya. Yanzu abubuwan sun dan kawo rangwame mun samu sauki saboda azun an yi zanga-zanga, ko ba haka bane? Amma an sauyi ya zo gaskiya insha Allah alhamdulillah. Fatan mu kuma Allah ya sa gwamnati ta daure haka nan, kuma Allah ya sa musulmi ya samu sauki duk abin da ake so a nan, musulmi mu samu sauki gare shi Allah ya yarda.
To gaskiya farashin kayayyaki insha Allah ga irin yadda mu ha gani bara. To gaskiya abubuwan sun canza, an dan samu rangwame. Cikin kashi 100 to mun samu rangwame na kashi 20 haka ko in ce 30. An samu gaskiya abin ya dan yi kasa.
Malam, ya sunanka?
Sunana Umar. Busa dai abin da dai na saya dai gaskiya akwai dan sauki, gaskiya kaya na sauka. Kuma kaga cefani ne da su albasa da su tomato da su cucumber da cabbage. To gaskiya suna da sauki. Dan yanzu kallon wannan cucumber din 500 aka bani ita. So kaga akwai sauki gaskiya.
Sunana Muhammadu. To bana akwai farashi kwarai. Komi ya sassauta. Komi yana da sauki. Hawo na sai kankana, na sai lemu, na sai karas. Akwai sauki bisa gabara kwarai. Lalle mun samu sassaucin komi.
Su ma masu sayar da kayayyakin sun tabbatar da cewa lalle sauki ya samu a wannan lokacin.
Sunana Yazid Abubakar. Farashin kayayyaki kwarai muna sai 5,500. Sai kuma dai kayan magi dai haka. Magi mai tawagwa na sai 1,600 da naira 50. Mai kuma 2,300 gaskiya. Masaya kuma alhamdulillah gaskiya kasuwa tana kyau, don mutane na shigowa da kyau da kyau da ake so gaskiya.
Sunana Malam Abdulrazzaq. Ina sai da kabeji da kayan brussels haka. A to farashi alhamdulillah. Muna sai da kondon Irish 7,000 haka ko 7,500 don muna ansa. Ba kabeji dai ko nawa ana sisai. Alhamdulillah farashi. A farashi yanzu kan ayi sauki. Don lokacin agaci har 10,000 ya kai har 10,010, amma za a gara 7,700 haka alhamdulillah. Bawan kabeji ya zama 63,000, yanzu kuma ya dawo har 15,600 ana sisa haku. Alhamdulillah farashi ya sauku ga azumin ga.
To ko me ya kawo wannan sauki da jama'a ke cewa ana samu?
Kuma alhamdulillah wannan shekara an samu nasarori nan gane da abin da ya shahi shi dankalin Turawa din, saboda inda aka fito jiha biyu muke unhwani da ita wadda ake noman dankalin Turawa da Zaria da Jos. To alhamdulillah sai yanzu ko da aka ce wannan azumi ya kai, dankalin kasashe da dama ya kai, kuma ana so shi a zonar da shi, don haka abin ba zai yi tasiri wurin tsadar shi ba. So ko babu tallafin gwamnati al'umma duk wanda dan kasuwa mun kira membobin mu mu hada musu hakikanin gaskiya muhimmancin tausaya mu al'umma a wannan watan.
Ina mai gabatar da kaina a matsayina na sakataren yan dankalin Turawa na jihar Sokoto Umar Abubakar a Cikaza. To alhamdulillahi a zahirin gaskiya mun dade muna kasuwanci na azumi ba mu taba yin wanda mun ka ji dadi ba. Mutane sun kaya ba kamar na wannan shekarun ba dan komai ba saboda irin taimako da mai girma gwamna ya basuwa saboda bayan Allah su samu sassaucin sayan abubuwa cikin sauki da salama.
To abinda muka gani ka hakan ga abuna wanda Allah ya kawo don abuna wanda ba mu zato ya taho haka don bara iya gaskiya ga azumin bara mun sha wahala kwarai dai mu da ta iyali ko muna talaka kankanan ma in ka tosaye ba ra wallahi sai ka to da naira 1000 ga hannunka amma an zai ka to da 200 ko 300 ko 500 dan budan baki da ita kadan ji sai ga rayuwarka sabanin bara da yanzu sai ka saita yanka naira 500
a dayan bangaren kuma wasu na ganin cewa duk da tallafin da gwamnati ta yi har yanzu da sauran raina aka ba
sunan Suleiman Umar Abubakar kasuwar daji Alayhi Sulaiman ana kiran da Alayhi Sulaiman mai kankana kasuwar daji farashi har yanzu bai sauka ba har yanzu ko muna sayan kankana da tsada shedo ba kadan mali wadiyar ta akallanta muna sayan ta naira 150 yan babbata ka san ko wayan yau ma sai an kai zanga zanga akan wannan matsala ana cewa mutane an ce gwamnati ta ba da kaza ta ba da kaza duk wanda an ka ba talabi ni da sani na ban san wani abin da an ka ba su wanda ya kai gare ni ba ni abin da a tunani yan hayyi za a yi gwamnati ta san yan kasuwa tana da wakili cikin kasuwa yan hayyi za a yi a tallafa ma yan kasuwa to akwai masu noman ta daga inda an ka hito kila an kusan shekara an kusan wata biyu ana nome nomen ta to tun nan tallafi ka farawa ko kuma in ba haka nan ba a samu wani jagoran yan kasuwa cikin wannan kasuwa tunda tana da wakilai su zanka zuwa daji suna yiwon kaya mota daga can a yo mata kudin mota a so ta a taho nan wurin ga a sawa ka farashi ina tunanin shi dai zai yiwa zan an sarrafa farashin wurin ga amma duk wanda ya taho daga daji yayyo sarrafa kaya ya sarrafa kaya ne yayyo falkancin su taho nan kasuwar daji ya aje kaya ne wallahi sai kai ya ci riba bai yiwa ku kaso kankana naira 150 ka sai shi naira 100 duk wanda ya so kankana 150 daji kamin da taho nan sai ta ci kwarai ta sai ta ci naira 20 ko 15 akalla wani hiko dole hisa ta 200 domin ana iya samun wadda bata kai ta ba ana iya samun wadda ta hita to babban nan ta aka tacewa in an ka tace babban nan sai a saida wannan babba 200 wagga ta kasa gare ta mai da kudin ta wagga kuma a dan hadi kadan gare ta
na Nasiru Muhammad gaskiya zancan saida abarba mu ni abarba nake sayawa gargado muna sayawa yadda ya kamata kamar yadda ta zo mu da tsada mu ma muna kamanta mu sayar yadda ya kamata lalle haka muke sayar da ta amma ita kankana ban da sirrin ta dan ban sayar da kankana gabara ana iya sayowa kwara wadda babba ana iya sayowa 1,500 bana karaman ma har 2,000 ana sayowa matsakaiciya 1,500
watakila wannan sassaucin bai da sanasaba da wasu matakai da gwamnatoci ke dauka kamar irin gwamnatin jihar Niger da ta Sokoto da suka dauki mataki na kare farashin kayayyakin abinci da mai amfanin al'umma musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan
sunana Alhaji Bello dan Talban Badon Barare chairman din kungiyar lemu da sauran kayan marmari ta jihar Sokoto to insha Allah wannan rajajen da aka kula da mu insha Allah mu da ma tuni mun rige tun kahan yau lokacin da an ka neme mu an ka tabbata mana wannan to mun rige mun karfafa mu zuciyarmu cewa insha Allah za mu yi tsaye mu cika alƙawarin da mun ka doka kuma Allah so za mu kawo sauki insha Allah
masu sauraro anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Muhammad Nasir sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaishe ka da tawagar ka yanzu ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sama'ila Agnes Malam Faturi. Kace ba ma fatan mai da hana agogo baya kan yarjejeniyar tsagaita wuta da musayar fasinoni a tsakanin Isra'ila da Hamas domin dakatar da shigar da manyan motocin da kwan kayan abinci da magunguna yankin zirin Gaza wanda Isra'ila ta yi a matsayin hukumcin da ta dauka kan kasa cimma muradunta mafi kyawu kuma shine aiwatar da bukatar Hamas na daftarin farko na kawo ƙarshen yaki a Gaza sai kuma ra'ayin Sanusi Madatai da Magaran mai cewa ina taya al'ummar ƙasa ta jamhuriyar Nijar juyayin mutuwar sojojinmu guda 11 sakamakon wani harin kwantan ɓauna da 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida suka kai masu a jihar Agadez. Da fata Allah ya ji kansu da rahama, kuma wannan ya nuna cewa akwai buƙatar gwamnatin mu ta Nijar ta canza salon yadda take yakar makiya. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne El Musa, kace a yau kira na zai karkata ne zuwa ga masu hannu da shuni a cikin birane da karkara na sassan duniya daban-daban, akan ya dace su amfani da wannan garabasa mai tarin yawa da take cikin azumin watan Ramadan, saboda a shekara sau ɗaya ne ake samun sa, wanda ba lallai bane kaga azumin baɗi. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau, kai ko cewa kai VOA Hausa ku tambayan mana gwamnatin mu ta jihar Neja, shin wai ya ake ciki ne game da batun sayar mana da kayan abinci cikin farashi mai sauki da aka ce za a yi a cikin wannan wata na Ramadan, domin mun ji shiru fa ga azumi ya fara tafiya, ko an yi mana ta leko ta koma ne? To, ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa yau sai ku ci gaba da rubutuwa, sannan hankali za mu rika karantawa.
To, a gaishe ki. Yanzu kuma ga lokaci ne dai na sauraron darasin azumin Ramadan.
Suna na Isiya Biyamaradi, mai lakabi na Isiya Harris. Dangane da darasin rayuwa, dangane da shi azumin watan Ramadan, to abin da kamata a ce dan Adam ya cinta ga da dan Adam shi sakaci wannan wata hashe huci, a ce bai girbi alherurrukan da aka tare da wannan wata na Ramadan ba. Ya kamata a ce ya samu na cizar da aka son a cimma cikin wannan wata na Ramadan, dangane da samun takawa da abin da ya kamata da wannan. Idan imanin ka yana kashi 60 ko 50 a ga ganin cewa ka samu darasin rayuwa cikin wannan wata na Ramadan, dan ka azumci wannan wata na Ramadan, kuma ka samu cigaban imanin ka ya hawa irin da kamata a ce da Adam ya samu, a ganin cewa ka ribanci wannan wata, kuma Allah ta'ala ya saka natiza da kai da ka sani dangane da wannan wata na Ramadan, ya zan ka faduwa talla baka samu wata riba da aka samu cikin wannan. Dalilin shi idan ka ina da azumi yana da bukata ka tuna bayan ka wanda suke raunana da abin da ya kamata da wannan, saboda ni ko kamin azumi ake samu wasu bayan Allah inda dan abin masarufi ma yana masoya, kenan ya kamata a ce kana cin madarasi dangane da azumin watan Ramadan, sai ka tuno ashe mabukata inda ba su da abin masarufi na yau da kullun, haka ne suke ini wahalce da abin da ya kamata da wannan a cikin wahalar rayuwa. To, ya kamata a ce ka samu darasi na ganin cewa in ka ina da azumin watan Ramadan, irin kishikin da kaka ini shi da yunwa da kaka ini da ita, ka tuno waɗanda su ko kamin azumi sun jima cikin irin wannan wahalu da abin da ya kamata da wannan. To, wannan shi ya kamata a ce dan Adam ya cince darasi dangane da azumin watan Ramadan. Min da kamata shi ne idan watan azumin watan Ramadan ko tun ciki ne, tun kalin da ka cince wannan darasin, ya kamata ka wayo kasanka wanda a cikin halin dan abun masarufi yana da rike musu makogaro hakan ga, sai ka wayo ka taimaka musu manasa da aikinka gurgurdan ikonka, mu da cin kake in na tsakiya kake, in ma kana ganin duddewar kake akwai wanda ka daran ma, to ka dibi dai na kasanka a ganin cewa ka wayo ka tallafa mai makwabcin ka na abokin zaman ka na nesa na kusana. To, ya kamata a ce wannan ya zan darasi gare ka dangane da azumin watan Ramadan, ka dibi wanda a kasa gare ka dangane da abun masarufi yana mai waya, ka taimaka mai kenan in ka wayo dangane da wannan, kaga ka cinci wani darasi ko ka samu darasi na azumin watan Ramadan, wannan shine insha Allah.
To, da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a takaice.
To, a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bayar da agaji ga Ukraine, fadar White House ta sanar da yammacin jiya Litinin. Amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a yau talata kan kayayyakin da ake fitarwa daga manyan abokan cinikinta guda biyu, Mexico da Canada, duk da ikirarin da kasashen biyu makwabtan juna suka yi cewa sun daƙile safarar haramtattun kwayoyi da safarar miyagun kwayoyi zuwa Amurka kamar yadda shugaba Donald Trump ya bukata. Hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi jiya Litinin cewa matakin da Isra'ila ta ɗauka ya daina ba da izinin shigar da duk wani agajin jin kai in banda ruwa a zirin Gaza zai haifar da mummunan sakamako cikin gaggawa ga yara da iyalai da ke fafutukar tsira.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudo Mai, da kuma engineer mu ta yanzu Helen, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.